Sha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 14 ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP ya sanar da zaben mataimakinsa a neman takarar shugaban kasa. Masana kimiyyar siyasa a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan zaben manyan ƴan takarar.
Kowanne mataimakin ɗan takara zai iya bada tashi gudunmawar, amma wasunsu gaskiya saboda ba su yi shuhura a siyasa ba, ba a san su ba sosai, a gudunmawar da za su iya bayar ba za ta taka kara a takariya ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu kungiyoyin malaman makaranta a kasar Ghana sun fara yajin aiki, yayin da wasu kungiyoyin kwadagon suka yi barazanar fara yajin aikin nan ba da daɗewa ba. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yayi murabus daga makaminsa bayan da ya isa Singapore daga Maldives, inda ya fara yaya da zango bayan da ya tserewa fushin masu zanga-zanga waɗanda suke kiran da ya soka a mulki saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar. Jakadan kasar ta Sri Lanka da ke Singapore ne ya aikawa kakakin majalisar dokokin kasar wasiƙar murabus ɗin Rajapaksa. A gobe Juma'a ke sa ran za a sadar da abin da wasiƙar ta kunsa a hukumance, idan an kammala tantance sahihancinta a cewar kakakin majalisar. Ko da yake tun a ranar Laraba shugaban ya alƙawarin zai soka a mulki, amma yakin hakan har ya tsere zuwa Maldives, lamarin da ya ƙara dagula al'amuran siyasar kasar. Wasu na ganin jinkirin da yayi dabara ce da ta taimaka masa wajen ci gaba da samun kariya a matsayinsa na shugaban ƙasa domin ya samu ya fice daga kasar. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Yair Lapid sun nuna mabambantan ra'ayi a bainar jama'a kan batun yadda za a tunkari barazanar da Iran ke yi da shirinta na nukiliya, yayin da shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata matsaya da suka cimma kan yadda Amurka za ta kara wa Isra'ila karfi wajen kare kanta tare da tunkarar barazanar Iran. Yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa, Lapid ya ce bin hanyar diplomasiya ba zai taɓa dakatar da Iran ba. Abu ɗaya da zai iya dakatar da ita shine su san cewa idan suka ci gaba da wannan shiri na nukiliya, ƙasashen duniya za su yi amfani da ƙarfin tuwo. Sai dai ƴan mintuna kaɗan, shugaba Joe Biden ya jaddada matsayin Amurka kan yadda za a hana Iran mallakar makamin na nukiliya, inda ya amana cewa bin tafarkin diplomasiya shine hanya mafi inganci. Ita dai Isra'ila ta kasance jagaba a wajen yin adawa da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan ƙasashen duniya, inda Iran ɗin ta amince za ta rage faɗaɗa shirin nata don a rage mata takunkuman da aka ƙaƙaba mata. A yau Alhamis, kamfanin dandalin sada zumunta da muhawara na Twitter ya dawo yin aiki bayan da katse na ɗan wani lokaci. Shafin downdetector.com da ke bibiyar shafukan da suka katse ya rawaito cewa wannan shine karo na farko da dandalin ya daina aiki tun bayan watan Fabrairu. Ya kuma shafi jama'a a Amurka, Burtaniya, Mexico, Brazil, Italiya da sauran sassan duniya. Lamarin ya faru ne da misalin karfe 8 na safe a gogon yankin gabashin Amurka, inda masu amfani da shafin suka ga sakon da ke nuna cewa sakonnin Twitter ba sa hawa kan shafin a yanzu. Muna kan gudanar da bincike kan abin da ke faruwa, kamar yadda kamfanin na Twitter ya wallafa a shafin. Shi dai kamfanin na Twitter ya shahara wajen samun matsalar katsewa a lokacin yana sabo-sabo, amma yayin da yake ci gaba da bunƙasa an ga raguwar wannan matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami da dakarun Rasha suka harbo sun fada kan birnin Venetia a ranar Alhamis din nan, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 12 ya kuma jikkata wasu 25. Yan sanda sun ce makamai masu linzami uku ne suka fada tsakiyar birnin, inda suka lalata gine-gine da dama a yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce daga cikin waɗanda suka mutu har da yaro ƙarami. Zelensky ya ƙara da cewa a kullum sai dakarun na Rasha sun lalata yankunan da fararen hula ke zaune. Har-haren da ya ce suka ritsa da yara ƙanana yana mai kutanta lamarin a matsayin ayyukan ta'addanci. Su dai hukumomin Rasha sun musanta zargin da takwarorinsu na Ukraine ke yi. Dubban ma'aikatan kashe gobara na can suna kicikicin shawo kan wutar daji aƙalla 20 a ƙasar Portugal da wani yankin yammacin ƙasar Sifaniya. lamarin da ya wargaza wasu ƙauyuka tare da haifar da cikas ga masu yawon shakatawa yayin da ake fuskantar tsananin zafi a wasu yankunan nahiyar Turai. A ƙauyen Bimposta da ke tsakiyar Portugal, al'ummar yankin sun fuskanci wutar dajin da ta yi wa gidajen yankin ƙawanya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Aƙalla mutum 135 aka samu tabbacin cewa sun jikkata bayan da wutar dajin ta taso a ƙasar ta Portugal a makon da ya gabata. Sannan an kwashe kusan mutum 800 daga gidajensu a cewar hukumar da ke kare aukuwar haɗura a yankin yammacin Sifaniya da ke kusa da iyakar ƙasar ta Portugal. Ma'aikatan kashe gobara na ta ƙoƙarin shawo kan wata wutar daji da ta mamaye lardin Salamanca, inda ta ni ta laƙume kadada sama da 4,000.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da siyasar Najeriya. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da ke yi wa jam'iyyar NNPP takarar shugabancin kasar ya bi sahun sauran 'yan takarar wajen ayyana mutumin da zai yi masa mataimaki. Sai dai masana kimiyyar siyasa da masu sharhi a fagen siyasar kasar na cewa wasu daga cikin mataimaka da 'yan takarar suka zaba ba lallai su yi tasirin da ake zato ba. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwarya aiko mana.
Alhamis ɗinnan ce dai tsohon gwamnan na Kano ya ayyana Bishop Isaac Idahosa da ke shugabantar majami'ar Illumination Assembly a yankin Lekki na birnin Lagos a matsayin mataimakinsa. Tun a watan jiya ne dai Alhaji Atiku Abubakar da ke yi wa PDP takara ya ayyana gwamnan jihar Delta Esanyi Okowa a matsayin mataimakinsa. Yayin da a ranar Lahadin da ta gabata ɗan takarar shugaban ƙasa na APC Bola Ahmed Tinubu ya bada kujerar mataimakinsa ga tsohon gwamnan Borno Kashim Shettima, sai kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour da ya sanar da Sanata Yusuf Baba Ahmad a matsayin wanda zai dafa masa a takarar ta baɗi. Yanzu haka dai 'yan siyasa da masana dimokuraɗiyya na tsokaci a kan matakin Sanata Kwankwaso na ɗaukar Bishop Isaac Idahosa.
Ɗauka da ɗan takarar da shi Kwankwaso zai iya taimaka mashi, amma ban yi zaton wai zai kawo wani canji can yanda ake zato ba. Dalili ko shi ne ɗin shi Pastor Idahosa, kamar yadda aka sani, shi ba ɗan siyasa ba ne, kuma a cocin ma irin nasa cocin ba ko ina ne aka san wannan ba. Don haka dai ɗaukansa muddin ba dagewa ita jam'iyyar NNPP ɗin ta yi ba da wajen campaign, wannan ba zai mata tasirin da take zato ba. Dalili ko shi ne ita NNPP ɗin duk da tsohuwar jam'iyya ce amma ba a santa ba a Najeriya.
Farfesa Kamil Sani Fage kenan na jami'ar Bayero Kano. Shi kuwa kwamarar Aminu Muhammad Adam da ke sharshi a fagen siyasar Najeriya tsokaci a kan tasirin da mataimakan 'yan takarar ka iya yi a fagen zaɓe.
To na farko dai ka ɗauki ɗan takarar PDP, ɗauka Okowa zai ba da dama domin ka gwamna ne mai ci, kuma gwamnoni suna da tasiri a kan siyasar Najeriya, wannan kenan. Sannan kuma in ka dubi ita jam'iyyar APC, ai su gwamnas ɗin suna ta tunanin za a ɗauka a cikinsu, to kaga kuma sai aka ɗauko daga waje, to kaga nan ma babbar baraka ce, inda kaga a cikinsu ne tasirin da za su yi zai yi. Ita jam'iyyar Labour Regional Party ce, da yawa ma 'yan arewa ɗinnan ba su santa ba, kuma shi mutumin zariyar na farko ina ganin academician ne yayi, ba ɗan siyasa ba ne, ko jihar Kaduna ba zai iya kawo ba tunda ba ɗan siyasa ba ne.
To ga Kwankwaso,
Fasto ba ta gudunmawa da zai yi, tunda na farko shi kansa Fasto ɗin ai ba ɗan siyasa ba ne yayi, tunda ai misali ai a 2011 Buhari ya ɗauko Fasto tunda ba kare ai, kaga ai bai tasiri ba. Kuma in ka duba ita kanta takarar Kwankwaso aka takara ce ta ɓata ruwa ba dan a sha ba.
Sai dai Farfesa Kamil Sani Fage na cewa
duk da wasu suna ta zargin Kwankwaso cewa kamar ba da gaske ke ba, ina ganin ba zai yi ya tafiya har iya tsawon haka ba kawai don ba da gaske ke ba. Don haka dai kowanne mataimakin ɗan takara zai iya ba da tashi gudunmawar, amma wasunsu gaskiya saboda ba su yi shuhura a siyasa ba, ba a san su ba sosai, a gudunmawar da za su iya bayar ba za ta taka kara a ta karya ba.
Ga alama dai hankulan 'yan Najeriya zai fi karkata ne ga 'yan takarar da suka fito daga jam'iyyar APC da PDP da LP da kuma NNPP, waɗanda za su fafata wajen neman kujerar shugabancin Najeriyar a zaben da hukumar zaben ƙasar za ta yi a watan Fabrairun baɗi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A ƙasar Ghana, ƙungiyoyin malaman makaranta hudu da ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i sun shiga yajin aikin sai baba ta gani, lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. Haka kuma wasu ƙungiyoyin ƙwadago su ma sun ƙudiri aniyar shiga yajin aiki nan ba da dadewa ba, muddin gwamnati bata biya musu buƙatarsu ba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Baƙo ya aiko mana da wannan rahoton.
One, the insensitivity of government to grant the proposed 20% COLA senior staff cadre of public universities in Ghana.
Kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'in ilimi kenan, yayin da babban sakataren kungiyar Hector Awine a champion yake sanar da yajin aiki da suka fara 13 ga watan Yulin 2022 a taron manema labarai da suka shirya. Kungiyoyin da suka riga suka tsunduma cikin yajin aikin sun hada da gamayyar kungiyoyi hudu na malaman makarantu, wato kungiyar malaman makarantun Ghana, da kungiyar malamai da suka kammala jami'a na ƙasa, da kungiyar malamai da ma'aikatan harkar ilimi, da kuma gamayyar masu kishin malaman makarantu na Ghana. Sun fara yajin aiki tun ranar 5 ga watan Yulin 2022. A ranar 12 ga watan Yuli aka gudanar da taro tsakanin masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnati, amma aka tashi taron ba tare da matsaya ba. Baya ga dalilin alawar tsuntsa don rayuwa, malaman na korafin ƙara taɓarɓarewar matsalar ƙarancin abinci a manyan makarantun ƙasar. A ranar 13 ga watan Yuli, kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'in Ghana suka sanar da fara yajin aikin su. Haka kuma kungiyar ma'aikatan gwamnati suka yi barazanar fara yajin aiki a ranar 19 ga watan Yuli. A wata sanarwa da gamayyar kungiyoyin jami'un lafiya da na nas ta fitar ga manema labarai, suka ce idan gwamnati bata sasanta da sauran kungiyoyin kwadago da ake tattaunawa da su akan alawu tsuntsadan rayuwa ba kafin 22 ga watan Yuli, to duk kungiyoyin harkar lafiya da ke karkashin wannan gamayyar za su shiga yajin aiki da zai girgiza masana'antar lafiya a kasar. Duk da cewa shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi kira ga malaman makarantu da su janye yajin aikin da suke yi a jawabin barka da sallah da yawa al'ummar musulmai, da kuma kira da hukumar kwadago ta ƙasa ta yi ga ƙungiyoyin da su janye yajin aikin su, amma ya ci tara. Muryar Amurka ta nemi jin ra'ayin masana da masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Salihu Shaibu Sarauta dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
Mu duba ta huskan su ma'aikatar, duk da tsadar rayuwa, shin tambaya albashinsu wani ƙari aka yi? Shekarar wancan da ta wuce an ƙarin kaso 4, daga baya aka zo aka ce kuma an ƙarin kaso 7. To amma duk wannan bai taka rakara ba, domin yau maganar nan da muke yi in ka duba ainihin alƙaluma na hawan farashin kaya kaso 29 da 'yan kai.
Mai rago Jibril Abbas shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Ina kira ga gwamnati da ta kokarta ta sasanta wayannan yaje-yajen aiki kafin neman lamuni daga asusun IMF domin daidaita tattalin arzikin kasar Ghana. Idan ba haka ba, wayannan yaje-yajen aiki zai koma da hannu agogo zuwa baya, yayi wato lahani da tattalin arziki na kasar Ghana.
Shin ko ina mafita? Abdulmajid Musa masani ne akan shiga tsakani da sasanta rikici, ya shawarci gwamnati da ta fito ta bayyana abin da za ta iya bayar ma'aikatan da wuri don jinkiri zai iya kawo matsala.
To abin da nake ga haka ta gwamnati yayi shine gwamnati yayi kure ya fito da shi ma nashi ra'ayi cewa na baye ko ban baye wa, in kuma zai baye wannan cost of living allowance shine albashin da suke nema da zai sassauta musu rayuwa, to ya kamata gwamnati ya fito da na bada kashi 5, 20 suke nema cikin albashin da ake ba su, gwamnati na bada 10, 15 ko 20 ma sai a soma yanin yarjejeniyar wurin cewa su koma wurin aiki sa'annan soma yarjejeniyar, to wannan zai kawo damu.
Idris Abdullahi Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Idris Abdullahi Baƙo, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ana agogonmu na cewa karfe 4:44. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman.
A duk lokacin da zaɓe ya gabato, 'yan takara kan ƙirƙiro ajenda ko tsare-tsare da za su yi kamfen da shi don kwaɗaitar da mutane su zaɓe su. Batun tsaro, inganta tattalin arziki da tallafawa mata, matasa da naƙasassu na kan gaba cikin ajenda da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP a jihar Filato, Barista Caleb Mutfang ya yi alƙawarin aiwatarwa.
Ba a cin nasara a duk kowane fanni sai da shugabanci na ƙwarai. Ni abin da nake alkawarin zan kawo mutanen Plateau shine in tabbatar da inda damuwoyin mutanen Plateau suke, in nemi yanda zan kunce wayannan damuwoyi domin mu samu zaman lafiya, mu bunkasa arziki, mu tabbatar da cewa matasanmu sun samu abin yi ba sa cikin irin miyagun ayyuka, mu tabbatar da cewa mun kama hannun matayenmu, mu taimaka musu su samu abin yi yadda za su taimaka wa kansu da ‘ya’yansu da mazajensu. An kuma matasa musamman ina son in ba su tabbas, in Allah ya yarda muka samu mulkin nan za mu tabbatar cewa karfin da Allah ya ba su, ilimin da Allah ya ba su, sai yi amfani da shi domin su taimaka wa kansu da iyalansu da jihar gabaki daya. Muna tunanin yadda za mu bunkasa ayyukan kwamfuta wadda ake kiran shi a turance ICT domin matasa. Akwai ayyuka da ya kamata za mu sake taimakawa matasanmu na plateau musamman su zama gwadaye da za su samu ayyuka a wayansu wuraren ayyuka da ba a nan kasan kadai ba. Akwai ayyuka a oil and gas, da ayyuka a power sector, da ana neman matasa da suka kware a irin wayannan ayyuka. Za mu taimaka musu domin in suka je neman aiki ba sai an roka ba, zan san cewa suna da qualification kuma za a dauke su aiki.
To akwai waɗansu sassa musamman na lafiya da aikin gona, su ma waɗannan me za ku yi a kansu don kawo sauyi ko kuma ci gaba fiye da abin da muke gani a yanzu?
To malamin Zainab, na gode. Mu arzikin da Allah ya ba mu a plato musamman shi ne ayyukan gona. Plato kasa ce mai arziki da Allah ya albarkace mu da ita, amma yanda muke aikin gonaki tun kakanninmu domin kawai mu samu dan amin biyan bukata ne mu sa a baki. In Allah ya yarda za mu sake duban yanayin gona mu ga yanda kasashe da suke ciyar da kansu, kasashe da suke samun arziki akan ayyukan gona, mu koyi yanda mu ma za mu bunkasa ayyukan gona. Musamman in Allah ya taimaka mana, za mu tabbatar da cewa ayyukan lambu, noman rani, mu tabbatar mun bunkasa shi, mu kawo ilimin zamani domin mu bunkasa ayyukan gona. Idan muka bunkasa ayyukan noma, mun tabbatar da cewa manomi za su biya haraji, gwamnati za ta samu kuɗi. To da wannan kuɗin ne za mu tabbatar mun raya ayyukan ilimi, mun raya fannin kiwon lafiya, za mu dubi ayyukan tsaro, za mu dubi fannin ilimi, za mu dubi fannin kiwon lafiya, za mu bunkasa ayyuka domin matasanmu, za mu biya pension domin tsofaffinmu da suka ritaya, kar su yi Allah ya isa.
Dan takarar gwamnan jihar Plateau a jam'iyyar PDP a zaben da za a yi baɗi kenan, Barista Caleb Mutfang, shi ma dan takarar kujeran gwamnan jihar Plateau a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Farfesa Nentawe Yilwada, ya zayyana wasu tsare-tsaren da yake da su wa al'ummar jihar.
Na ɗaya maganar tsaro, don na san ana kashe-kashe Plateau, mutane masu kashe-kashe za su da dare suna zuwa da su tahoran su, kamar nahoran ido da za su ga wuri da dare, za su kawo nahoran kwamfuta da su ga wuraren da ake yawo, su ga mutane suke yawo, suna zuwa da bindigogi, da kuma mutanen mu ba su da komi a hannu, sai ko gatari da kuma watakila adda. To wannan kuma kafin su fita ma da kashe su. So ina so ina zo in rage wannan kashe-kashen. Na shi na daya za mu sa dan kudi, za mu sa asusun kudi da local duk contract na local government, contract na state government, da contract na federal government zai a Plateau State, za a dan diba kudi a ciki, wato digo 5/100 za a sa shi a wannan asusun, a tara kuma so that in lokaci ya kai sai a yi budget nashi a House of Assembly, sai a zuba wannan kudi inda ya kamata da mutane su samu hanyar za a musu tsaro da shi, a sai kayayyakin tsaro da shi, a biya wanda za su tsaro a kasa, dan ba da kuma kamar mota da sauransu a saya musu, so that din wannan ba ya faru ma da bindigogi da maza ba su sojoji da su police, in an zo sai a samu ino sheshin kayayyaki da za a yaki da su su masu kashe-kashen nan. Na biyu, ina so in kawo haɗin kai na jama'a da kuma al'ummin Plateau gabaki ɗaya, a rage bambancin yare, a rage bambancin addini, mu haɗa kai mu samu kuma zumbunci tare, annace akwai agency na haɗin kai na plateau, nace zan kawo su malaminmu na addini a ciki, zan kawo su kuma su sarakuna zuwa ciki. Mun samu sarakuna, mun samu su malami, don yawanci faɗa plateau da ake a kauyuka da cikin gari ma, dama in bai shafi maganan addini ba ya shafi maganan gonaki ne. So na kanu mutanen zai rage, su a wurin za su iya sasanta wani abubuwan maka fi maizin mafaɗa. Na uku, ina son maganan bukanta harkan gona da kuma arziki a plateau. So na ce za mu ware goma na cikin ɗari na duk abin da mun samu a cikin wannan gwamnatin, maji asusun da su matasa da mata da guragu za su samu kasa su dai gabaki ɗaya, za su samu su yi aikin gona, su aikin kasuwanci, kuma za mu sa wannan zai sa tattalin arzikin plateau state ya karu. To in su samu kuɗin, ni kuma sai in kawo haraji. To haraji ne kuma gwamnati ta samu kuɗi. Na samu kuɗi kuma sai mu yi asibitoci, mu yi harkar ilimi, mu yi sauran abubuwan mutane, mu tattalawa mutane so that kowa ya ji daɗi. Shi mai kasuwa ya ji daɗi, kai talaka ka ji daɗi, kowa ji daɗi, to kin gwamnati ba ta ji daɗi kenan.
A lokutan baya, 'yan siyasa kan yi alkawuran da ba duka sukan iya cikawa ba, lamarin da ke sanyaya gwiwan talakawa kan sahihancin aiwatar da irin waɗannan alkawura. Malam Danjuma Bello Abdullahi ya ce jama'a na fatar ganin an magance matsalar tsaro don samun sukunin rayuwa.
Muna godiya wa Allah, zabe yana zuwa, kuma zabe nan muna tunanin cewa duk wanda za a zaba ya tabbatar da cewa ya magance mana tsaro. Na farko kenan, a tabbatar da cewa economy ya dawo yadda da ake, tattalin arziki ya dawo, a samu ana walwala. Misali kamar su borders din nan wanda aka rufe, ya tabbatar da cewa an bude su saboda mutane su samu abinci, su samu rayuwa mai kyau. A yanayin da aka shiga ciki, ilimi ya riga ya mutu ya lalace. To muna tsammanin wannan shugaban kasa da zai dawo zai tabbatar da cewa ya magance masalolin da su university suke da shi.
To sau da dama za ka ga irin waɗannan shugabanni kafin a yi zaɓe za su fito su yi ta alƙawura cewa za su yi kaza, za su yi kaza. Idan aka zo aka zaɓe su, waɗansu suna kwatanta gaskiya, amma waɗansu kuma sai ka ga wato sun kauce. Yaya kake ganin kamar talakawa ya kamata su lura ko su yi la'akari da irin mutanen da za su zaɓa?
Ka san mutum ba ka iya sanin zuciyarsa. Sai an zaɓe shi ya koma kan karaga, to nan ne kuma zai fidda ainihin zuciyarsa, ya fidda halin da yake da shi. Talakawa su fito sosai sosai, su zaɓi wanda ya kwanta musu a rai, sabili da idan aka yi haka, to za a yaki abin da muke ce masa rashin adalci.
Ita ma Madam Naomi Iliya ta ce rashin aikin yi ya sanya wasu 'ya'yansu shiga shaye-shaye da sauran miyagun ayyuka da ke neman ɗauki.
A ɗibi yara su samu abin yi. Idan yara sun samu abin yi, waɗansu halayen da sukan shiga ciki ma ba zai sa su shiga ciki ba, musamman 'ya'yanmu ana sayan su kashe rai saboda gabaki ɗaya abubuwan duniya ne suke nema, ko kuwa kuɗi suke nema hoha. To
kina ganin kamar ta yaya ita gwamnatin nan za ta taimaka wato musamman ma waɗannan matasa?
Ya kamata a yi la'akari da irin su wane ne ana zaben su. Waɗannan mutanen da za a zabe su za su iya su rike amanan da suka rantse a kai? Idan in ba za su iya ba, to irin su bai kyautu mu zabe su ba.
Wasu al'umman Najeriya kenan ke bayyana fatar su kan bukatun da suke neman shugabanni da za su karbi mulki a baɗi su fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zan fara ne da kawo muku jerin sunayen 'yan wasan golf mafiya arziki a duniya su guda goma, wanda aka bayyana a shekarar nan da muke ciki ta 2022. Mutum na farko shi ne Tiger Woods, yana da dalar Amurka miliyan 800. Sai mabi masa wato na biyu Arnold Palmer, yana da zunzurutun dalar Amurka miliyan 700. Sai na uku Greg Norman, yana da dalar Amurka $500,000. Mutum na hudu Phil Mickelson yana da dalar Amurka $400,000. Mutum na biyar shine Jack Nicklaus yana da dalar Amurka $320,000 daidai. Mutum na shida a yawan masu kudin duniya ɗan wasan golf shine Gary Player yana da kudi dalar Amurka $250,000. Mutum na bakwai shine Rory McIlroy yana da dalar Amurka $220,000. Fred Couples wanda ake masa lakani da suna ma'aurata shine mutum na takwas a jerin sunayen 'yan wasan golf masu kuɗi a duniya, shi yana da dalar Amurka $125,000,000. Mutum na tara shine Jordan Spieth yana da $110,000. Mutum na goma shine Ernie Els yana da kuɗi dalar Amurka $85,000,000. Waɗannan su ne mafiya yawan arzikin kuɗi a duniya 'yan wasan golf. Sai dai kuma wannan bayani ka iya canzawa a kowane lokaci. Sai kuma batun shari'a da ake yi game da tuhumar tsofin shugabannin kungiyar kwallon kafa na duniya Mr. Sepp Blatter da kuma Michel Platini, tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai, da haɗin baki na wawure kuɗi $2,000,000 na ƙasar Swiss, kwatankwacin kuɗin ƙasar Ingila fan $1,700,000. A halin da ake ciki dai, kotu a ƙasar Swiss ɗin dai ta wanke mutanen biyu daga zargin da ake musu. Idan za a iya tunawa dai, a shekarar 2021 aka tuhumi Blatter da ba da umarni da biya Platini kuɗi $2,000,000 na ƙasar Swiss a matsayin kuɗin biya ga shawarwari da ya baiwa hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. Mr. Blatter da Mr. Platini sun dai kafe kan cewar yarjejeniya ce ta fatar baki suka kulla bisa aminci. Kan a biya Mr. Platini ɗin albashinsa na baiwa Mr. Blatter shawara daga shekarar 1998 zuwa shekara ta 2002, wanda shi Mr. Platini ɗin bai riga ya karɓa ba a lokacin. Bayan da aka kwashe kwanaki 11, ana shari'a daga ƙarshe babban mai shari'a Josephine Conto Albrizo ta ce mutanen biyu za su iya ƙulla yarjejeniya ta fatar baki a tsakaninsu, kuma za a iya la'akari da matsayi da kuma irin albashin da Mr. Platini ɗin ke ɗauka. Hukumar kwallon kafa ta duniya ba ta ce komai ba kan shari'ar a halin yanzu, za ta saurari cikakkiyar shari'ar tukuna. Sai dai kuma a halin da ake ciki, Mr. Blatter yana fuskantar wata shari'a da ake tuhumarsa da zargin ba da umarnin biyan kuɗin dalar Amurka $1,000,000 wa ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar Trinidad da Tobago a shekarar 2010. Mr. Blatter ya musanta hakan. Sai batun kwallon ƙafa na Premier na ƙasar Ingila, inda an samu tabbacin cewa Raheem Sterling na club ɗin Manchester City ya canza sheka zuwa club ɗin Chelsea kan kuɗi £50,000,000 a matsayin kwantiragi na shekaru biyar. Raheem Sterling mai shekaru 27, tun farko club ɗin Manchester City ta sayo shi ne daga club ɗin Liverpool a kan kuɗi £49,000,000 a shekarar 2015. To da wannan na kawo ga ƙarshen labarin wasanni na wannan mako. Abdulwahab Muhammad na Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Yair Lapid sun nuna mabambantan ra'ayi a bainar jama'a kan batun yadda za a tunkari barazanar da Iran ke yi da shirinta na nukiliya, yayin da shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata matsaya da suka cimma kan yadda Amurka za ta ƙara wa Isra'ila ƙarfi wajen kare kanta tare da tunkarar barazanar Iran. Yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa, Lapid ya ce bin hanyar diflomasiya ba zai taɓa dakatar da Iran ba. Abu ɗaya da zai iya dakatar da ita shine su san cewa idan suka ci gaba da wannan shiri na nukiliya, ƙasashen duniya za su yi amfani da ƙarfin tuwo. Sai dai 'yan mintuna kaɗan, shugaba Joe Biden ya jaddada matsayin Amurka kan yadda za a hana Iran mallakar makaman na nukiliya, inda ya amince cewa bin tafarkin diflomasiya shine hanya mafi inganci. A yau Alhamis, kamfanin dandalin sada zumunta da muhawara na Twitter ya dawo yin aiki bayan da katse na ɗan wani lokaci.
Kamar sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.